Tun lokacin da matsalar rashin tsaro ta soma addabar jama'a ake ta samun yan gudun hijira dake kauracewa garuruwan su domin su tsira da rayukan su. Duk da yake mahukunta na cewa suna kokarin magance matsalolin, har yanzu ana ta samun kwararar yan gudun hijira zuwa manyan birane kamar waɗannan da suka fuskanci harin ta'addan shi kwanan nan a jihar Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya.
Wallahi ina hada ma labarin barayi giwan suna cikin halin kakaninka yanzu mutum da ake ciki da uwayenmu da matanmu da iyalinmu yaranmu duka suna cikin daji. Yanzu in ka dauka tun daga wala ka fara abin da ya kawo tsamiya har abin da ka turita in ka bi wannan hanya jama'a mu dan annan wurin barakata yanzu.
A cikin yan gudun hijira mata da kananan yara su ne suka fi shiga mawuyacin hali wataƙila saboda raunin da ke gare su.
Na dauki wani yaro dan karami wallahi ne ta cikin daji muna kwance dare yayi kusan 12 kwam da daddare na kwan dare yayi so haya ta waye 12 din dare yayi yaron nan ice he gugu a mallan yana ci daga wannan masifa ta baci yaron nan kuma ninne me shi na sai wani ce kana aikai ga gari ba da ni ban da lahiya mallan ta haya muka wallahi tun da ƙarfe 12 har inda ƙarfe 6 na marece.
Duk da yake abu ne mai wuya a samu tsayayyun alƙalumma da ke nuna yawan yan gudun hijira a jiha kuwa ƙaramar hukuma, amma dai gwamnatoci da ƙungiyoyi da ma ɗaiɗaikun jama'a na ci gaba da kai musu tallafi domin sauƙaƙa halin da suka samu kansu ciki, kamar yadda shugaban ƙaramar hukumar mulkin Kebbi a jihar Sokoto, ɗaya daga cikin ƙananan hukumomin da ƴan bindiga suka ɗaiɗaita, Lawali Maraba Fakku, ke cewa
at local government level na ɗauki matakin sai musu shinkawa to liya gurin ga buhu 40 da dagarin kwaki buhu 30 sai na rarraba musu. To sai mun kai magana da yace dangane da abubuwan da ka gudana an sai musu buhun shinkawa buhun gubi to liya din da ka wada maka kwana 200 buhun garin kwaki 200 jarkan man gida 100 habun uli uli 100 an ga sai fa tabar ma 2000 bokitin wanka 1000 buta arwala 1000 aka gama musu da magunguna.
Tallafin da waɗannan jama'ar ke samu yana da wuya ya wadatar da bukatunsu duba da halin da suka shiga, abinda ma yasa ake ta ganin su akan tituna suna gararamba suna bara. Wani abinda ya kamata a lura a lamarin yan gudun hijira shine shin menene makomar kananan yara waɗanda aka raba da makarantun da suke karatu kafin matsalar ta raba su da garuruwan su. Professor Bello Bada mai sharhi akan lamarin yau da kullum na ganin cewa
wata rashin karatu bala'i ne, babu karatu addini babu na boko, to dole in za su azaba hukuma su azaba al'umma sai mun biya bom na muke sama kuma ba mu fata, amma idan ba a kula ba yatzan sun samu karatu zuciya su ta yi taushi sannan sun waye sun samu karatu na addini in ba haka an ka samu ba suna zama al'umma bala'i. Ko irin waɗannan da kake gani yan bindiga da ake samu daji suna wani aiki irin na rashin imani, mutane ne da ke ganin kamar al'umma ta yi musu laifi hukuma ta yi musu laifi can a da, don haka ga imani ya riga ya hice su.
Wannan lamarin na iya zama tamkar koma baya ga kokarin gwamnatin Najeriya da hada hannu da hukumomin duniya wajen mayar da kananan yara makaranta musamman arewacin Najeriya, abinda masana ke ganin cewa gwamnati da al'umma na da rawar da za su taka wajen daidaita matsalar tun ba a soma kokawa da ita ba a nan gaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.